من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kowace rana, muna masu farawa da kaskantar da kanmu da roƙon mahaliccinmu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake koya mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a duniya hayatun tayyiba, ya ɗauki rayuwarmu da imani. Dukkan albarka da ke cikin wannan wata na Ramadana, muna roƙon Allah ya haɗa mu da shi. Dukkan wata jarrabawa marar daɗi a ciki, Allah ta'ala ya kare mu daga gare ta. Ƙasarmu Nigeria, dukkan wani abin da ya dame mu, Allah ya magance mana. Ƙuncin rayuwa da ake ciki, wasu ba abinci ko abin sha ko magani ko wajen zama ko kuɗin makarantar yara ko tufafin da za a saka ko bashi yayi yawa, duk wanda ke da damuwa irin wannan, muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa, Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa rayuwarsa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara zaunar da mu lafiya a Nigeria, a Afirka Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Hali da ake ciki na rashin tsaro a wasu ɓangarori na ƙasar nan, da kuma matsala da ake fama da shi na kidnappers da terrorists da bandits, muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke wannan ayyuka, in suna da rabo, Allah ya shirye su. Idan ba su da rabo, muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirinsu, ya kunyatar da su, ya nuna mana ƙarshensu. Muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu, ya taimake mu, ya amsa mana addu'o'inmu, ya karɓa mana ibadunmu. Muna roƙon Allah ta'ala waɗannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan da muka sa a gaba, muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa, Allah ya ba mu muwafaƙa da su, Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu, Allah ya sa mu a cikin bayin da za a yafe musu. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ka sa mu a cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka. Allah ka sa mu a cikin waɗanda ake karɓar ayyukansu a wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ka yi jinƙan mu, ka yi jinƙan magabatanmu, ka yi jinƙan zuriyarmu, ka yi jinƙan malamanmu. Ya Allah ta'ala ka zama tare da mu. Allah ta'ala kun ma'ana wa la takun alaina. Allahumma kun ma'ana wa la takun alaina. Ya Allah ka sanya Ramadan ta zama nasara gare mu ba azaba ba. Allah ka sanya Ramadan ta zama alheri gare mu ba jaraba mara dadi ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana dukkan kyawawan addu'o'in mu. Idan zan tuna yau za mu tashi 20 ko ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1445. Yau mun yi darasin mata gobe insha Allah muna fata mu kammala suratul qalam insha Allah ta'ala a gobe. Allah ta'ala ya taimake mu a darasin mata kenan na 11 zuwa 12 na hantsi. In akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah sai a karanta su ko.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa
barakatuh. Tambaya ta farko yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya. Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Addu'i da kai muna addu'a da amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya amsa mana ya kuma amsa muku ga dukkan masu sauraro.
Sai yake cewa malam menene hukuncin ladanin da yake kiran sallah a kwance saboda yana jin wahalar yin azumi daga Umar Abdullahi Tumfure Gombe.
Tumfure dai ko?
Tumfure Gombe.
Tumfure. Amma wannan ladanin dan duniya ne go tunda dai daga Tunfura Gombe ne da Allah ajiye mun sunan sa ni a nemo mun shi duran da na shiga Gombe ina so na ganshi a ran maka ta jin ladan ya kwanta ba ma shi da yake tada mutane a bacci kuma ladan a kwance amma tabbas ladanin nan ya dan iya duniyanci sosai. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi a cikin al-majmu'u nasa a volume na uku inda ya maganganu akan hukunce dake da alaka da kiran sallah shafi na 106 yayi magana akan matsayin ladan da ya kwanta ko ya zauna ko ya abu mai kama da haka. Na farko yace a musulunci abun da ya tabbata mina sunna ayyu azina almu'azzinu wa huwa qa'im mustaqbil alqibla. Abun da ya tabbata a karantarwa ta fiyayyan halitta sallallahu alaihi wasallam shine ladan ya kira sallah da cika sharuɗa biyu. Na farko yana tsaye, na biyu yana kallon alqibla, wato an ce alqibla iya kallon ɗakin Ka'aba. Wannan shine abun da ake buƙatar ladan ya aikata. Na farko kallon alqibla, na biyu a tsaye. Sai ya ce da wannan jumhur na malamai suka tafi akan kiran sallah a sabanin haka abun ki ne, makaruhi ne. Amma in aka kira din suka ce kiran sallan yayi, ba sai an maimaita ba, kiran sallan yayi amma ba a so ai haka ba. Suka ce dalili ai shi kiran sallah iya da maqasid, iya da manufofi. Manufofin shine duk da a tsaye aka ce ayi ba tsayawan shine manufar ba. Na biyu duk da kallon alqibla aka ce ayi ba kallon alqibla ne kadai mainihin manufa din ba. Even though matakan suna da muhimmanci, babbar manufar shine sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi, ita ce manufar. To idan mutun ya kwanta ko ya zauna sai ya kira, bai yi abin da addini ya karantar ba. Amma shin an samu manufar isar da saƙon ko ba a samu ba? An samu. Sai ya ce idan babu uzuri ya sa ya yi haka, ya yi abin da addini ba ya so, amma kiran sallah ya yi. Inda uzuri an fi so a ba wani kuma ya zo ya yi. In babu mai yi sai shi kaɗai sai ya yi a wannan halin, saboda uzurin ba zai iya tsayawa ko abin da ya kama da haka ba. To a nan malamai suka ce ya yi. Saboda me suka ce? Ai kiran sallah bai kai sallar ba. Ko ya kai? Kiran sallah ya kai sallah? In yanzu muka yi sallar magariba ba a kira ta ba, ta yi ko ba ta yi ba? A wurin Allah mun yi laifi ko ba mu yi ba? A magana mafi inganci ba mu yi ba. Amma idan muka kira sallan kuma lada ake kara mana. Ai muna sallan jami'a, halin tafiya ko a gida ba a kira sallah ba. Ba kuma inda aka ce sallar ba ta yi ba. Sai suka ce ita kanta sallar ai idan akwai halin uzuri ta halatta a yi ta a zaune ko a kwance. Ga hadisin Imran bin Husayn, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Hadisi ne a Bukhari hadisi na 150 fiyayen halitta yace in zaka yi sallah ka tsaya in ba zaka iya ba ka zauna in ba zaka iya ba ka kwanta sai suka ce a halin lalura ai an ma ce mai sallan ma ya kwanta ala ayi halin ana so a kira sallah a tsaye kuma a kalli alqibla in kana azumin ka ji ba zaka iya ba kira mataimakin kai yayi yasa masallatai da dama akwai masu taimakawa liman da ladan idan ba sa nan in an rasa me yi ba wanda zai sai kai kadai kuma idan kai muna fatan Allah ya baka lada na kokarin da kai duk da yunwa da kishirwan ka daure kuma ka kira mutanen tunfura su fito su yi sallah to mutanen tunfura suna maka godiya insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam
na sai mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
yace Allah ya saka wa malam da mafificin alkhairi
amin ya hayyu ya qayyum wa alaikum assalam amin ya hayyu ya qayyum Allah ya jikan magabatan mu iyayen mu da malaman mu duka amin ya hayyu ya qayyum
malam tambaya ta ita ce menene hukuncin mutum yana rufe idanunsa yayin da yake yin sallah Allah ya karbi ibadun malam jazakallahu khair
yau da muna fama da ƴan duniya gaba ɗaya a tambayar shi kawai rufe idansa yake yin sallah shi ma me dalilin rufewansa in karatu ya dadi wannan kai ka kara markenan ko ya rubuta bai rubuta ba Ibn Qudama alaihi rahmatullah ya ce malamai sun yi tafiya akan makaruhi ne rufe ido a yi sallah amma sallar ita ma ta yi dogaro a cikin al-Mughni nasa a mujalladi na biyu ya yi magana akan hukunce da ya shafi wannan a shafi 30 zuwa 31 zuwa 32 waɗannan shafuffuka kaman guda uku cewa in aka rufe ido aka yi sallah sallah ya yi amma makaruhi ne ba a so a musulunci ba a soya amma ana so mutum ya bude idansa malaman da suka tafi akan makaruhi ne sai suka ce dalili shine abin da ya tabbata a sunna shine ana bude ido har ma akwai hadisin da ke mana kashedi cewa idan idan muna bude mu daina kallon sama muna sallah muna kalla kalle hadisin da ke cewa la yantahi yanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama hadisi na Anas ibn Malik iya cikin Bukhari hadisi na 750 cewa fiyayen halitta yace jama'ar da ke daga ido suna sallah su daina suna kallakalle kaga in an ce karka yi kallakalle me ake nufi ana nufin cewa ashe akwai halin da ke sa idan ka yana bore tunda ka ce karka yi kallakalle inda idan arfe ke ai ba za ce karka yi kallakalle ba sai suka ce hadisin yace karka yi kallakalle kana daga ido kula ga da suka ce kenan ashe abin da ya tabbata a sunna shine a bude ido ana sallah sai suka ce in akwai uzuri ko darura kamar na ciwon ido mutum in ya bude idan haske yana marewa sai ya rufe yayi daidai sai suka ce in kuma akwai bukata na bude ido din sai aka bude anan ma suka ce yayi daidai kamar me a na rufe idan sai aka rufe kamar bukata suka ce kamar kana sallar sai mace ta zo wucewa gaba gare ka da kayan da bai dace ba kallanta zai dauki hankalinka daga sallar kuma sun kuyar da kai ba zai wadatar ba sai ka rufe idanka suka ce yayi daidai ko iyalinka ta wulga ta gaba gare ka a halin da zai iya jan hankalinka ka rufe ido suka ce yayi kula ga wannan sun dogara da wannan hadisi na Anas ibn Malik in zan tuna hatta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi cikin Zadul Ma'ad ai a volume na farko daga wajen shafi na 286 har zuwa 290 yayi maganganu akan waɗannan hukunce daga ciki yayi magana akan cewa ya ma halatta ka rufe idon naka in kana sallah in har wannan shi zai baka khushu'i a cikin sallah da in har a halin da ka samu kanka sai ka rufe zaka samu khushu'i saboda misalan da muka bayar ko wulgawan abun da ke gaba gare ka ko ado yayi yawa a cikin masallacin ko akwai wani haske da yake jan hankalinka ko kana da wani abu sai zama khushu'i da ke wajibi a sallah wanda siffa ce ta masu imani alladhina hum fi salatihim khashi'una aya ta biyu a cikin suratul mu'minun sai ce in har sai ka rufe ka famu a halin da ka samu kanka yace halal ne ka rufe bal ma rufe wan yafi dacewa da budewa din saboda me saboda abun da ya bijiro maka amma kuma ba a goyen bayan ya zama kullun a rayuwar ka rufe sallah kake ido kake kana sallah saboda in kai wannan kuma ka koma ibada ta yahudu saboda a tsarin addinin su ne yake karantar da wannan wanda mu ba haka aka koyar da mu ba ya dace mu yi shi ne in bukata da kama ko a halin zarura wallahu ta'ala a'lam aramma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsiri a cikin suratu Ali Imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama jiya mun tsaya akan daidai aya ta nawa aran ma kai magana mana ko ka fara jin azumin ne wato kai indai ba Qur'ani za ka rera ba muryar ka ba ta ta amma daga an bashi abin magana zai tabo Qur'ani sai ka ji shi zanzan za mu ta mun tsaya kan aya ta 141 za mu tashi akan ta 142 insha Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama ya zama hujja gare mu duniya da lahira Allah ya sa kada ya zama hujja akan mu duniya da lahira arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-mauta qabl an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun
dadin karatun ya sa ban tsaye da shi ba na ce barin bashi ya je karshen shafin aiko ƙarar ma'aika ɗana ko to Allah ya ba da lada kowane harafi ɗaya lada nawa lada goma kaga ai ka ji da mu ma Allah ya ba mu ladan masu sauraro ɗin da ka yi insha Allah ta'ala أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آية 142 آل عمران الله تعالى يقول أم حسبتم شن كنا زتوني أن تدخلوا الجنة ذاك شقاء الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم bayan Allah ta'ala ya san waɗanda suka jajirce suka yi wa addini hidima a cikin ku sannan wa ya'lamu as-sabirin kuma Allah ya san masu hakuri ai bi ma'ana aljanna ba ta kowa bane sai ga wanda ya aikin neman ta ya tashi tukuru yayi aiki na biyu ya zama mai hakuri da juriya da jajircewa da kuma yin dukkan abin da ya dace yayi dan ya shiga aljanna din wannan aya tana da alaka da abin da ya faru a yakin Uhud kamar yadda muka faɗa da Badar da Uhud fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai fita yaki ba a Badar ya fita ne kawai akhadhil ba'ir ya fita kawai Allah ya kawo jarrabawa yaki ya faru a Uhud kuma har gida aka zo aka ritsa shi a garin Madina sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai radiyallahu anhum da suka ga an zo har garin su an tsaya a bayan gari da a yake su shine suka fita bayan gari dan ayi gumurzu a bayan gari amma ba shi ya tashi wai dan yaje tsokana ba abinda shi yayi self defense ne wato kokarin kare kai daga hari wanda a yanzu ba ma addini ba dokar kasashe da dama ta ba wa mutane dama su kare kansu a halin da suka ga fitina ko damuwa da za ta halakar da su mafhum tayyib don haka sai Allah ta'ala yake ga ya musu shin kuna zaton shiga aljanna babu aiki babu hakuri wannan Allah ta'ala yana ga ya musu ne dan ya hakurtar da su akan jarrabawa da suka samu a halin yaki na Uhud fiyayyen halitta an ji masa ciwo an fasa masa kansa an kariya masa hakoransa da suke a nan wurin turamin hakora molas sahabbai wasu sun rasu irin Mus'ab bin Umair radiyallahu an irin su Abdullahi bin Jahash irin su Hanzala irin su Hamza bin Abdul Muttalib da makamantansu wasu kuma daga cikin su an fita yakin da su Abdullahi bin Ubay bin Salul a matsayin sa nan shugaban munafikai ya dauko su ya dawo da su ya hana su fita yakin shine sai Allah ya ce am hasibtum kalmar am a ka'ida munqati'a ce don haka ma'anar da take dauka a wurin shine bal asalin maganar sai ka ce bal a hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'lamu allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wannan shine hakikanin matsayin am a wurin bal a hasibtum bal ba haka bane shin kuna zato tambaya ne tambaya kuma anan tambaya ne na inkari kaman inkari ake yi ba ni so in ce na taubih amma inkari ake ga mutumin da ke tsammanin zai je ya shiga aljanna bai yi aikin aljannan ba bai zama mai hakuri wajen bin Allah da kuma rayuwar duniya ba to shi yasa yace am hasibtum an tadkhulul jannata shin yanzu kuna zaton za ku shiga aljanna walamma ya'lami lamma din nan a ka'ida jazima ce tana dauri shi yasa zamu ga ya'lam an daure shi saboda lamma sai ta daure ya alam ba a ce ya alamu ba amma sai zo da kisira saboda iltiqa'us sakinai amma asalin maganan walamma ya alam Allahu ne amma saboda haduwan dauri biyu to a ka'ida sai a warware daurin farko sai a mai da shi kisira sai ya zama walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum bayan Allah ta'ala ya san waɗanda suka yi gwagwarmaya a cikin ku kalmar jahadu daga aljihad ne a ka'ida kalmar jihadi abinda take nufi shine taimakon addini ba wai daukan makami a yaki ba gina masallaci jihadi ne gina makaranta jihadi ne ka je ƙauyen da babu ruwa ka tona musu rijiya sunansa jihadi inda babu famfo ka je ka yi jihadi ne kaga dabba za ta halaka ka kubutar da ita daga halaka jihadi ne kaga kare zai mutu ka ɗebi ruwa ka bashi ya sha ya rayu jihadi ne fi kulli kabirin radibin sadaka kaga kulliya a halin halaka ka kubutar da ita jihadi ne kana tafiya akan hanya kaga an yi hatsari mutane za su halaka ka je ka cire su a cike akwai Muhammadu akwai Ibrahim akwai Christopher akwai Jacob duka ka taimake su samu lafiya jihadi ne a musulunci ka karantar da addini jihadi ne ka dauki dukiyarka ka taimaki masu karamin karfi jihadi ne kalmar jihadi tana nufin taimakon addini da kuma al'umma don Allah ya yarda da kai a cikin al'umman nan akwai ma wanda ba musulmi ba in ka taimake shi Allah zai iya baka lada shine walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu ibnu usaymin rahimahullahi yana sharhan ayan nan yace a wannan zamani mun fi buƙatar taimakon addini da ilimi fiye ma da daukan makami a filin daga da ake yi in buƙata ta kama dan me dan shi addini yafi bada priority akan kubutar da mutane daga halaka su tsira a duniya da su tsira a lahira zan wani abu ya faru ka zama sanadin mutum ya bar duniya ba shine priority addini ba priority addini shine ka kubutar da rayuwar mutum daga halaka wanda ya kubutar da wani daga halaka ladan su a wurin Allah yafi wanda koda ku an cika sharuɗa na alkitali yaje ya sanadin kitali ya zama sanadin wani ya bar duniya saboda me saboda addini kullun yana fifita kubutar da mutane daga damuwa daga halaka zuwa ga tsira saving rayukansu daga hatsari zuwa ga aminci shi yafi komai a kuma duk waɗannan abubuwan babu saving abu da ke da muhimmanci kamar wanda ake yi da ilimi ilimi na Qur'ani ilimi na hadisi ilimi na kadaita Allah ilimi na likitanci duk ya shiga ciki da ilimin likitanci da Allah zai baka sai kai zama sanadin da Allah zai ba wani lafiya ya kubutar da rayuwarsa daga halaka likitoci nawa Allah yayi aiki da su ya kubutar da wasu daga halaka suna nan da yawa idan suka yi wannan dan Allah fa a wurin Allah suna da ladan jihadi ne kar mu rika takaita kalmomi na Qur'ani zuwa ga ma'ana da take takurar riya guda ɗaya don son rai abinda take nufi shine taimakon addini da taimakon jama'a don a nemi yardar Allah in ka taimaki jama'a kowane hali yanzu halin da ake ciki na kunci ka sayi shinkafa gero ne shuga ne ka tura wa mutane su ci abinci jihadi ne wannan shine fa ma'anar kawai yin abu na taimako ka taimaki wani ko taimakonsa addini ko a rayuwar duniya ka kubutar da shi daga wata damuwa da yake ciki kuma ya zama cikin kubutar da shi din ka bi irin hanyar da Allah yake so a bi shine ma'ana sannan kuma wa ya'lamu as-sabirina Allah ya san masu haƙuri ababe biyu ne anan na farko jahadu shine gwagwarmaya jajircewa togewa akan neman yin duk abin da ya dace na biyu haƙuri juriya waɗannan su ne qualities biyu da Allah ya kira idan aka yi su don Allah sai a tafi aljanna shine am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirina abu biyu ne al-mujahada wal musabara al-jihad was-sabr taimako da haƙuri ka taimaki jama'a kuma ka yi haƙuri wajen bin Allah a cikin duk halin da ka samu kanka ka jure ka ci gaba da yi to idan kai wannan shine zai baka aljanna arama kana da wata aya da za ta ƙara taimaka mana wajen fahimtar wannan
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه
wato Qur'ani yufassiru ba'abuhu ba'aban shi Qur'ani dadin sa wani bangaren na fassara wani bangare cikin aminci am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib zai zama baqara ayata 214 Allah ta'ala yace am hasibtum an tadkhulul jannata shin kuna zatan za ku shiga aljanna ne? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum, bayan misalin abun da ya faru ga magabatan ku ya zo muku. Masadhumul ba'sa wad-dharra. Al-ba'sa shine me? Rashin lafiya. Wad-dharra da kuma talauci. Kace talauci da rashin lafiya, talauci da rashin lafiya. Al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu, kaga wa zulzilu aka girgiza su. Hatta ya qula ar-rasul, har annabi da kansa annabi Muhammad da wanda ke tare suka ce mata nasrullah, yaushe zamu ga nasara Allah? Sai ce inna nasrallahi qarib, rahmat nasara Allah na kusa. A nan gurin shine al-mujahada wal-musabara da kaga. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, menene wannan? Al kaga al-ba'sa wad-dharra, menene wannan? As-sabr, suka yi haƙuri akan ainihin talauci da rashin lafiya. Wa zulzilu, aka girgiza su nan kuma me? Hatta ya qula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah, kaga mujahada. As-sabr ala al-ba'sa wad-dharra wal mujahada fi ayyam al-ibtila, suka ci gaba da kokari a cikin wannan halin talauci da rashin lafiya da. Sai Allah yace nasara ta suna kusa. Shi yasa in ka duba ko a yanzu a duniya, ba wai a addini ba, a duniya ma ba a nasara sai da haƙuri da kuma jajircewa. In ka dauki rayuwar fiyayyen halitta dukkaninta, za ka ga tana ta dauki haƙuri da jajircewa, ko in ce jajircewa da haƙuri. Shekaransa 13 a garin Makka, a cikin tsangwama da zagi da walakanci da bakar magana, yana sallah ana sa mahaifar raƙumi a kansa, iyalansa su zo suna tunkuɗa mahaifa ɗin a kansa, sahabbansa irin su Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum ana musu azaba, iyakar azaba, har akai matakin da a ɗaura doki a hannun mutum ɗaya a nan, a ɗaura ɗaya a nan, a kora wannan dokin ya dama wannan ya hagu don a ɓalla mutum gida biyu. Fiyayyen halitta ya wuce ana musu azaba, ya kalli irin Ammar ibn Yasir yana sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, ku yi haƙuri ya iyalan Yasir, makomarku aljanna. Dukkan rayuwar sahabbai in ka duba gabaki ɗayanta shine jajircewa akan da ƙoƙari da haƙuri, jajircewa da ƙoƙari, sai na biyu haƙuri da juriya. Dukkan rayuwar sahabbai haka ne. Ka duba hijira da suka yi daga Makka zuwa Madina, suka bar mahaifarsu, garin iyayensu, garin ƴan uwansu, suka tashi takanasta Makka, suka koma Madina, suka zauna, suka koma suka zama baki, suka shata filaye, suka sake sabin gidaje suka zauna. Wasu suka samu taimakon al-Ansar irin Sa'ad ibn Rabi'a da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhum da makamantansu. Dukkan rayuwa a lahira kake nema kai nasara, a duniya ne dan uwa, sai ka rike ababe biyun nan. Na farko ka zama mai jajircewa wanda kake mai kokari akan neman duk abin da zai taimake ka. Na biyu ka zama mutum mai haƙuri da juriya. Duk wanda kaga an cewa wani ne da haka ne, duba magabatanmu tun daga irin su Imam al-Bukhari, gabannin su irin su Imam Malik, dukkan rayuwarsu shine mai jajircewa akan yin abu duk wahalansa, da yin haƙuri da juriya a rayuwa. Wasunsu marayu suka tashi irin Imam al-Bukhari rahimahullah, irin Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda ya tashi maraya a irin garuruwan nan a da babu fanka, babu AC, babu kaza, babu kwamitin marayu, kuma ya zama mutum irin su, ai ka san an jajirce kuma an yi haƙuri da rayuwa. A wannan society mai mahaifi ma yayi ya kare bare wanda bayi da shi. Duba Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, irin wahalan da ya sha a rayuwa ya jajirce. Lokacin da yake neman ilimi, sana'arsa fa shine gyaran agogo. Wannan agogon da kaga ake yi shi yake gyarawa, mai gyaran agogo ne. Shi yasa ina tunkaho na ce ni tailor ne, ina jin daɗi har a yanzu na ce ni tailor ne. Alhamdulillah, ita sana'a ba kaskanci ba ne. Jaran agogo yake, amma ya tashi ya jajirce, ya yi haƙuri da kuncin rayuwa, ya je ya awoyi a shago ya gyara agogo, ya ɗan samu kuɗi ya yi cefa ne ya ba wa iyalansa. Yana kammala sai wuce al-maktabatu zahiriya a wace ƙasa, Assyria ita ce maktaba public library na farko da ake bude mutane su shiga ciki su yi karatu wajen shekaran ta 200 da yan kai zai je yayi awa 10 awa 12 yana karatu a ciki har ya kai matakin da sai dai ya zo gida ya ga iyalansa a can yake kwana yana bincike akan hadisi har aikin sa ya kai matakin da ya fara zuwa Saudiya har jami'ar musulunci suka ga irin ta hakikin hadisin sa aka ce a nemo shi ya zo ya karanta bai da degree bai da masters bai da phd aka ce ilimin ka ya kai ka karantar yazo ya karantar a University of Madina irin su bin basu rahimullah ai ba su yi phd ba amma daliban su ma an zaka irga professors a duniya sun fi guda dubu irin su Ibn Uthaymeen rahimahullah ai ba su yi phd ba amma su sun wuce su yi phd su malaman masu phd ne malaman professors ne ba wai sai su rike certificate ba a'a su suke karantar da wanda suke ba da certificate din haka yayi karatu ya jajirce kuma duk wanda fa kaga ko a yau yayi karatun Qur'ani an ce maka gwaniwa ne ko aran mawa ne kai kake ga abun yake burge ka amma in ya gaya maka wahalar da ya sha a rayuwa da hakuri a yanzu wani lokaci saka ji daga nan kace to na ma hakura da karatu in ma baka fara baka zama malalaci ka ma hakura wata ran aran ma ka nemi lokaci ka ga musu wahalar haddan Qur'anin da ka sha yanzu yana katun muna ta haka muna jin dadi ba fa haka kawai abun ya zama ba kar ka ga wai yana yin nan ka ga tilawa ta zauna ga kiyaye ka'idodi ga kira'o'i yau a muku kira'a kaza gobe gabanin na iso ayi kaza jibi ayi kaza kullum ba haka ake ta yi ba kai ka dauka haka kawai abun ya samu ko karatu da ake na zamani ka ji akwai maka asatirul awwalina kana history ko na abu sauki yake da shi a baka kariko ba a baka wahala haka kawai malami sai ya tsane ka a jami'a ba laifin da kai yayi ta dankara maka tsiya kuma dole ka hakura kuma kai ta bada hakuri wani ma tun ba kai exam sai kalle ka ce ya ba wani kariko ba in babu jajircewa da hakuri za a yi karatu ko takardar duniya da ake zuwa karatu a yi diploma ko NC ko degree in ba hakuri ba a yi balle haddan Qur'ani shi yasa duk wanda kaga an ce wane ne a karatu ne a sana'a ne a kasuwanci ne a harkar mulki ne ko me ka gani in kaga mutun yayi nasara baka raba abu biyu jajircewa kokari tukuru sai kuma na biyu hakuri da juriya mu dawo nan baya baya akwai Sheikh Suleiman Ar-Rajihi na sha baku labarin sa mai Ar-Rajihi Bank wanda na bada kissar sa kuma kissar ta sha watsuwa a Najeriya har article na rubuta yana nan na turanci wanda na san an buga shi kaman shekara 12 zuwa 13 da suka wuce a jaridu a Najeriya akan Suleiman Rajihi a matsayin model ne na biloniyoyi wanda a lokacin a Saudi Arabia outside gidan sarauta in ka fita a gidan mulki duk kasar ba mai kudin sa yayi kudi da Forbes magazine da ke bayyana masu kudi a duniya wanda anan ake cewa wane yafi kudi a Najeriya wane yafi kudi a Africa a lokacin suka ce outside wurin a gidan masu mulki ya fi kowa kudi a kasar Saudi Arabia amma ya fara neman kudin nan ga baki ɗayansa da kafa yake tafiya tun daga garin Makka ya tafi har kan bodan Saudiya da Kuwait ko da Yemen da kafa yana taro masu zuwa aikin haji ko umura yana musu canjin kudi Beirut change yana ba su riyal na kasar suna ba da kudin kasar da haka yake yi har ya kai matakin da ana daukan su kaman gidan hotel yana wanke-wanke yana shara amma saboda hakuri da juriya da jajircewa ya waye gari duk kasar Saudi Arabia ba mai arzikin sa ba fa Najeriya ba amma da yana wanke-wanke da shara a hotel yana tafiya da kafa tafiyan kilomita 100 kaza dan ya je ya rika canjin kudi har dan kudin na sai taru ya bude Beirut change shi yake da alwataniya farm iya da Suleiman Rajihi University a can garin su wajen Qasim al-Bukhaira ya zama wa alwataniya fam duk kasar Saudi Arabia babu gonar da ta kai ta shi ya bude Ar-Rajihi Bank shine first Islamic bank a duniya da aka bude duk wani wanda ya koyi da wannan yanzu da shi yake koyi aka tambaye shi menene sirrin rayuwarka da kai nasara a rayuwa yace abubuwa uku ne yace consistent determination na farko wato irin aiki tukuru ba dare ba rana babu kakkaftawa na biyu yace humility and simple life kaskantar da kai da kuma daukar rayuwa mai sauki na uku ruko da dabi'u na kwarai yace shine kifintiwa key values ya tabbatar da dabi'unka na kwarai ka rike su gaskiya rukon amana tausayi kaza kaza duk abun da ya saba wannan kada kai shi kuma in ka dauki yanzu irin social skills the soft skills wanda littafi na skills rather than just degrees da yi magana mai tsawo akai a chapter 2 daga wajen page 78 har zuwa wajen page 28 in ka dauki duk waɗannan abun da ake magana na soft skills zaka kula sirrin su abu biyu ne mafi girma na farko aiki tukuru na biyu hakuri da juriya din abubuwan da ake akwai complex problem solving akwai critical thinking akwai teamwork akwai collaboration with others akwai emotional intelligence akwai analytical thinking akwai tactical thinking duk irin waɗannan ɗabi'u da ake ce mana a soft skills wanda a yanzu a duniya babu abinda a aiki a kamfani ko a gwamnatance yake ɗaukaka mutum irin su yanzu in ka duba za ka ga sirrin su shine juriya da jajircewa akan abin da kake na farko shine wannan mujahada ya zama ka zama very determined ka zama akwai consistent determination babu kafkaftawa na biyu ka zama mai hakuri ya zama akwai patience perseverance and steadfastness wannan sune sirrin in an ce complex problem solving ta ya za a yi kai in baka da juriya da hakuri ka dauki babbar matsala ka nemo mafitarta ai ba zai yi ba working with others ku rika aiki a teamwork ko kuna coordinating with others in ba ka da haƙuri ba za ka yi aiki da wasu a cikin team ba sai kana da haƙuri duk wanda ka ga yana aiki da wasu to sai yana da haƙuri shi yasa patience a yanzu iya daga cikin most important soft skills a duniya gaba daya in ana maganan soft skills sai an ce sai kana da haƙuri a sabr shine interpersonal skills shi yake bayyana ya za ka yi mu'amala da wane da wane da wane kai mu'amala da babba ya tabbatar ka girmama shi kai mu'amala da karami ya ga baka walakanta shi ba kai mu'amala da mai kudi bai ga kayi roko ka kaskantar da kanka ba kai da talaka bai ga ka rena shi ba ya zama duk wanda kai mu'amala da shi zaka kaddara shi ka mutunta shi a matsayin sa na dan adam wadannan interpersonal skills din su suke da muhimmanci wanda mafi yawa ba ma koyawa almajiran mu a jami'a a yanzu amma duk inda ka je yanzu soft skills the social skills are very critical the hard skills to hard skills ma mun fi prioritizing knowledge akan me akan technical training din knowledge din shine asalin factual information na san wannan radio ne recorder ce wannan qur'ani ne ya hada ido 60 ne wannan kaza kaza ne shine asalin knowledge din amma technical skills din shine in sun bashi ya zama zan iya bude su na gyara su ba kawai na san amfanin su da kuma muhimmancin su da illolin su ba so shi yasa a ka'ida in ka duba soft skills a yanzu a duniya su suke da muhimmanci World Economic Forum sun yi research bincike a 2015 sun yi a 2020 yanzu akwai sabo wanda aka fara bayani za ka ga critical thinking complex problem solving da kuma thinking out of the box ko a ce creative thinking ko creativity su ne muhimmai dukkanin su ba sa yiwa babu waɗannan mujahada da musabara da sai kana da juriya da haƙuri akan rayuwa da kuma jajircewa akan abu kake samun su shi yasa Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin aljanna ma sai da su ake samu to duniyar ma sai kai su duk wanda kaga an ce wane ne a duniya ka bincika zaka ga ya wahala a rayuwa yayi hakuri kuma ya jajirce akan neman duk abin da zai taimake shi duniya da lahira gabanin yayi wannan nasara da inda bai yi haka ba ba zai samu ba Elon Musk yanzu yakan zama na ɗaya ko na biyu a kuɗi a duniya yana America shine mai SpaceX ko Starlink wanda an kawo shi Najeriya 2022 na je har America na yi barbara suka zo Najeriya mu ne ƙasa ta farko a Afirka da suka zo suka fara yi na commercial abu a lokacin in ka duba ana magana da shi hira da shi akan me sirrin nasararka a rayuwa da ka zama na ɗaya a duk duniya yace akwai jajircewa lokacin da yake yaro yake bayanin zai je space cewa ake ya tabu sai a ce an iyayen sa suka yi shi asibiti shi yana ga zai je space ana ga ba zai yi ba tun yana primary ya jajirce yayi ta hakuri shekara 40 da yan kai yana yi daga karshe sai gashi ana tafiya space din inda bai yi wannan mujahada jajircewa da hakurin ba zai faru aka tambaye shi me sirrin nasara a rayuwa yace hard work shine kokari na aikin da kake ka zama mai kokari a aiki na biyu kuma yace ka zama kana da consistency kar ka fara abu ka daina da kuma na uku big ideas ya zama kana da manyan ideas kar ka rika karamin mafarki kana da dream vision ɗinka ya zama babba ne kar ka rika dan karamin tunani a'a ka zama kana bukata ka rika diba da tifa ne ba da tebur ba haka ake ai abun da Allah ne duniyar da lahira ta Allah ne me yasa zaka je kana roƙon Allah karamin abu in mun zo aljanna me muke nema firdaus muke ja to shi nan ba karamin roƙo muke ba to me yasa zaka roƙi dan karamin abu Bill Gates haka ya fada aka ce menene sirrin nasarar rayuwa yace akwai hard work a ciki sannan na biyu yace da kuma avoiding procrastination shine ka ki yin abu da wuri sai lokaci ya kure sai ka fara yace wannan ya cuce shi a makaranta yana karatu ya zama bai da kokari har ma ya kai matakin da ana koran sa a jami'a yace amma da ya fita ya bude company sai ya koyi tun ran farko yake fara shirin abin da ke nema ba sai lokaci ya kure ba kuma zai jajirce akai har sai ya ga yayi nasara Jeffrey Bezos mai Amazon na uku mai a kudi a duk duniya da ya bude kamfanin Amazon 1994 a gareji gidansu yake yi bai da kudin sayan sabuwar computer second hand computer desktop yake aiki da ita by 2003 bai taba cin ribar dala ɗaya ba a duniya shekara tare yana yi idan babu mujahada jajircewa da hakuri za a yi shekara tare kana abu da ya ba riba tuntunin ba a watsar ba irin matasan mu ne yanzu masu son cin bulus ai ga idan ku nan ina gani muna son Allah ya ba ku bulus din amma ku tashi ku yi aiki bayan shekara tara ya fara cin ribar dala ɗaya ta farko a cikin shekara na goma bayan shekara 13 da ya ci ribar kuma ya zama na ɗaya a duk duniya a kuɗi daga cin ribar sa dalan farko zuwa na ɗaya a duk duniya a kuɗi shekara 13 zuwa 14 ne sai da mai sai da hakuri Jack Ma shine mai kuɗi a China population din 1.4 billion shine mai Alibaba da yake yana bayyana jajircewansa da hakuri yace yayi applying makaranta zai karatu a Harvard sau goma yana applying ba taɓa daukan sa ba abu da admission portal yayi ake daukan sa yayi ake daukan sa sanda yayi sau goma naje Harvard na yi karatu 2017 ina apply ina tsoro da zan je wani course nace to Alibaba ma an yi rejection balle mu muna da ta addu'a sai Allah ya sa kawai randa aka yi zaka ce an dauke ni to sai naje na yi course din aja amma ina yin ina tunanin tunda yayi sau goma ni ma sai na gwada sau goma ko ba dauken ba da taimakon Allah yin farko sai in samu shikenan sai naje na yi na kammala na dawo wannan kawai ina bada misali ne musamman wa ɗaliban mu matasa dake jami'a dake haddan Qur'ani dake kasuwanci kana da dan startup company kai ka dan fara business sai ka zama mai jajircewa mai yin aiki tukuru bayan nan ka zama mai hakuri akan duk abin da kake nema insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka am hasibtum an tadkhulul jannata kaga ga wannan am hasibtum muna da guda uku a Qur'ani har jiko akwai wannan ta 142 am hasibtum an tadkhulul jannata anan Ali Imran akwai ta biyu da aran ma ya kawo mana a Baqara ta 212 am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massadkumul ba'sa wadh-dharra ta uku am hasibtum an tatruku shi ta cikin suratul tauba kenan ko aya ta 16 to wadannan sune am hasibtum banda afa hasibtum wadannan sune guda uku da muke da su bismillah
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
الله يقول ولقد كنتم حقيقة كن كسنتي تمنون الموت من قبل كنا ترى قم متوا قبل نينزو an talqahu gabaninku game da mutuwa fa qadira aitumuhu sai gashi kuma mutuwa ta zo a Uhud wa antum tanzuruna wasu tsaya suna kallon abun yadda zai kare wannan lokacin da aka fita Badar mutum 300 da yan kai suka fita kuma ba yaki aka je Badar ba ba a je yaki ba abinda aka je daban mushrikai suka auka wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yakin sai ya zama ya auku a lokacin to waɗanda ba a je fita da su Badar ba tunda daman ba yaki bane suka ga ayoyin da aka saukar akan na Anfal bayanin darajar waɗanda suka je Badar da matsayinsu da yadda aka yi tayyaba su sai suka yi tabbiyan Allah ya kawo wani dama nan gaba mu ma za mu yi shahada mu ma in Allah ya yarda ai shahadan za mu yi mu ma in Allah ya yarda ai za mu yi nasara za mu yi kaza ana cikin wannan ba a nemi tsokana ba ba a yi kaza ba sai Allah ya kawo Uhud da aka zo Uhud Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai fara munafurci ya yaudari wannan ya kira wannan kada ka je wannan kai kaza da aka zo kuma aka ce fa an kewaye garin Madina za a yake ku ga su can wajen dutsen Uhud sai kuma wasu daga ciki sai ido ya fara rena fata to fa yanzu zamu iya zuwa kuma fa mu rasu mu yi shahada shine Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna ai gashi nan kuna gani shi yasa ka'ida da mun shi yaki a musulunci ba abun bege bane addini bai karanta da mu mu rika fatan ayi yaki ba a'a shi yaki ana yi din ya zama dole ne ba mafita shine na karshe amma a ka'ida ba abu ne da kan tada boye da muke fata ba shi yasa fiyayyen halitta yace mana la tatamannaw liqa'a al-adu fas'alu Allah al-afiya fa idza laqitubukum fasbiru wa alamu anna al-jannata tahta zilal as-suyub hadisi ne abu khari hadisi na 324 manzo Allah yace kada ku rika addu'a Allah ya sa ku gamu da abokan gaba a filin daga ko a duniya kar kai addu'a Allah ya hada ka da makiyinka annabi yace kar ku kuskura ku yi begen haduwa da abokan gaba ku rika roƙon Allah afiya Allah ya yafe muku Allah ya yaye muku kar ku rika fatan haduwa da abokin gaba balle a je filin daga da makami shi musulunci bai karantar da wai ka rika burin a mutu aje ayi yaki ban aka mutun wa zai bautawa Allah in fatan mutuwa ne wa zai bautawa Allah din addini abinda ake so ka rayu kai tsawon kwana kana bautan Allah ka koma zuwa ga Allah shi ake fata mafhum tayyib don haka sahabbai da abun yazo wasu daga cikin su har ga Allah zukatansu ya kada Allah ya kara musu yadda dukkanin su yaddadu ne a wurin Allah amma har a cikin sahabin imanin geji-geji ne annabi ya fi kowa sai Abubakar sai Umar sai Uthman sai Aliyu radiyallahu anhum sai ka biyo yan baya al-ashara al-mubashiruna bil janna su Abraham ibn Auf sai kuma irin su Abu Ubaida ibn al-Jarrah irin su Sa'id ibn Zaid radiyallahu Talha ibn Ubaidillah haka ake bi mataki dan imanin geji-geji ne ko a cikin sahabbai wani ya fi wani imani aran ma kana da aya da za ka ƙara taimaka mana akan wannan
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
جزاكم الله خيرا يا إسحاق أرما أي من قصتي يا أوى ديما أي دك أوكو أي ماني تامين يا أوى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب سيتمي وانا ذي ذا مسكين سورة النساء آيات سبعين دبا كيكو aya ta 77 jazakumullahu khairan muhalli shahid da wannan aiki nuna mana Allah ya ce wa sahabbai a farkon musulunci ku kame hannayen ku ko an yake ku an dake ku kada ku rama kuffu aydiyakum wa aqimus salah ko dukan su akai ba sa ramawa dan karfin su bai kai a rama ba yaki sai da dabara yakin da ka san ba za ka ci riba ba kada ka yi shi wannan shine abin da ayat take koya mana in dai ka san za a yi ba za ka yi da sada ba kar ma ka fara ko fada ne da wanda yafi karfin ka ka mai da shi wasa ka ga mutun kakkarfa a murde maybe dan dambe ne ko dan wrestling ko dan boxing shi sana'ar sa ce ko dan UFC ko MMA kawai ya neme ka da tsofira suka ce aboki na sai ka danta wa suka ka mai da abun wasa saboda addini ya karantar da kai ba haka za ka ci ba sahabbai fa dukan su ake Allah ya ce kuffu aydiyakum wa aqimus sala ku kame hannunku ku tsaye da sallah ku bada zakka lokacin da aka rubuta musu yaki sai ga wani bangare daga cikin ciyami fa qalu rabbana lima katafta alaina alqital saboda da mun ba tarbiya bane fata daga muwa da abokin gaba idan kuma kai baka nema ba abokin gaban ya matsa sai an yi tawakkali ga Allah in kai kokarin kare kanka sai Allah ta'ala ya taimake ka an taba yin wani mahaukaci tun muna kanana matuka da gaske haka kawai yaga wani mutum ya je jeji ina tuna Dr. Tahir dai tuna kissa din nan Imam na Gombe State University kawai sai wani ya je jeji wanda ce sai dauki bulala afwan mutumin ne ya je gona sai ya samu mahaukaci a gona sai yana cin amfanin gona sai dauki kaya sai bi mahaukacin ya fara yaba masa mahaukacin na gudu yana bin sa suka yi kaman mintuna da dama to daman kaga rayuwa in ka koro kaga mutum bai tamka ka ba bashi ran da ya juyo kanka ka shiga uku in mai hakuri aka kure shi bala'i ne duk mai hakurin ka kai shi bango ka shiga uku mahaukacin yaga abun babu yadda iya yayi gudun yayi an jibarin sa da ya je gaba sai ya samu wata kaya sai ya dauka yana dauka mai gona da ya gaba ya dauka shi ma sai ya juya mahaukacin da ya rako shi tun daga jeji san da ya kawo mai gonan har gida har daki ya biyo shi to shi yasa shi mutum mai hakuri duk inda kake da mai hakuri iyalinka ne abokinka ne mai gidanka ne yaronka ne mai hakuri kar ka dake shi bango in aka kai masu hakuri bango in suka yi fushi to wallahi an shiga uku yasa ko mace ne tana da hakuri ka rika lallaba ta ba gindiya kana ga ya gure gindiya sai ka bita a haka sai a zauna masu hakuri an kai su bango su ma dangerous ne mafhum tayyib baka shi yasa a nan gurin Allah ta'ala ya ce walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna a yakin Uhud da suka zo suka ga yakin suka ga ga abokanan gaba sun fi su yawa sun fi su makami kuma an zo an ritsa su a garin Madina ga mata ga yara kanana saboda babu dadi ai yaki da kai a gidanka kuma har gidan su aka zo to sai hankalin wasu ya tashi shine Allah yake kwantar da hankalin su akan wannan yace ai da man kun yi bege walaqadi tawkidi uku asali wallahi laqadi ne akwai alqasam almuqaddar shine wallahi ga lamul qasam ga qadi bi tahqiq walaqad kuntum tamannawna almauta da akai badar ba kuje ba ai kun yi ta'addu'a kuma Allah ya kawo to yanzu Allah ya kawo din shi yasa addini yace kada ku rika begen gamuwa da abokin gaba kuma Allah yace wa antum tanzuruna kuna ganin abokanan gaban ga sunan a bayan gari a dutsen Uhud suna kallon ku sun fi ku yawa sun ninka ku ninkin baninki sun fi ku makamai kuma sun fi ku training shine wa antum tanzuruna wa antum tanzuruna nawa ne a Qur'ani akwai wa idh faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna kaga na farko zai zama Baqara aya ta 50 sai kuma wanne wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhathum sa'ikatu wa antum tanzuruna Baqara aya ta 55 sai wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu wa qad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna ali imran aya ta 143 sune wa antum tanzuruna wa antum tanzuruna wa antum tanzuruna سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم